sashin Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 12 ga watan Yuni shekarar 2019 akan mitoci 19 31 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya, sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba. Baba Yakubu Bakiri ne tare da Sarfilu Hashim Gubal zamu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
To ma'aikatan lafiya ta kasar Uganda ta tabbatar da cewa wani yaro dan shekaru 5 da haihuwa ya kamu da cutar Ebola, ramin da ke nuna wato a karan farko cutar ta yaɗu zuwa wata ƙasa. Shugabannin yan adawa a Sudan sun amince da kawo ƙarshen yawa gwamnati bore da yajin aiki da komawa kan teburin tattaunawa da majalisar soji. Haka kuma ƴan majalisar wakilan Amurka sun kada ƙuri'a amincewa da shigar da ƙarin babban Attorney General na Amurka William Barr da kuma tsohon lauyan Father House wato Dan McGinn.
Kanan labaran kenan. An ji ba kaɗan za a gudanar da shagulgulan ranar demokradiyya a Najeriya, a don haka za ku ji nazari da wakilinmu a Abuja Umar Faruk Musa ya mana akan wannan ranar demokradiyya a Najeriya 12 ga watan Yuni. Ranar da kuma za a kaddamar da ainihin wato shugaban kasa ko kuma shagulgulan bukin rantsar da shugaban kasa. Wasu masu faɗa a jiya harkokin siyasar Najeriya sun nuna adawarsu ga keɓe wannan ranar 12 ga watan Yuni a ranar wato ranar demokradiyya a maimakon ranar 29 ga watan Mayu. Kuma wato sun nuna damuwansu kamar irin su Sule Lamido, tsohon gwamna na jihar Jigawa, inda yake cewa
mukan sa da hankali kare da hankalinsu wani sai jun 12 nan dai soja ne isa jun 12
ya sanke ba
jun 12 wanda yake mulkin nan ba su jun 12 soja ne shine Abacha Abacha Buhari sama da dan jumai dan jumai.
To a wannan ranar demokradiyya a Najeriya, uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Buhari tana amsar bakoncin matan shugabannin kasar wato wasu kasashen Afirka a jihar Adamawa domin tattauna batutuwa da suka shafi ci gaban harkokin mata. Madina Dauda kuma na tafi da shirin ta na demokradiyya a yau, amma duk sai an gama shan labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, da fata an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumel. Ma'aikatan lafiya ta kasar Uganda ta tabbatar da cewa wani yaro dan shekaru 5 da haihuwa ya kamu da cutar Ebola, lamarin da ke nuna a karan farko cutar ta yaɗu zuwa wata ƙasa, yaɗu wadda ake gani a matsayin mafi girma ta biyu a tarihi. Yaron dan asalin kasar Congo ya isa kasar Uganda ranar Lahadi shi da iyalansa, kuma an keɓe shi a asibitin Kisese a birnin da ke kan iyakar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Wannan labari na zama tamkar koma baya ne ga ma'aikatan lafiya da suka kwashe watanni suna yaƙi da yaɗuwar cutar zuwa wasu ƙasashe daga Congo, inda sama da mutane 2000 suka kamu da cutar a cikin watanni 10 da suka gabata, kusan mutane 1400 cikinsu sun mutu. Ma'aikatan agaji daga hukumar kare yaɗuwar cututtuka ta Amurka CDC da kuma hukumar raya ƙasashe masu tasowa USAID sun yi ta horarwa tare da ba da rigakafi ga ma'aikatan lafiya ƙasashe irin su Uganda da Rwanda da kuma Sudan ta Kudu, baki ɗaya ƙasashen makwabta ne ga ƙasar Congo wadda ke fama da cutar. Tun shekarar 2013 ne annobar cutar Ebola ta ɓarke, ta kuma kashe kusan shekaru uku, ta yi sanadiyar rayukan mutane sama da 11,000 a ƙasashen yammacin Afirka. Shugabannin 'yan adawa a Sudan sun amince da kawo ƙarshen yiwa gwamnati bore da yajin aiki su koma kan teburin tattaunawa da majalisar soji da ke mulki domin samar da kwamitin miƙa mulki ga farar hula. Ita kuma majalisar soji ta amince za ta sako dukkan fursunonin siyasar da ta kama, a cewar jakara na musamman daga ƙasar Habasha Mahmud Dirir lokacin da yake magana da manema labarai jiya Talata. Ya ƙara da cewa baki ɗaya ɓangarorin biyu sun amince da komawa kan teburin tattaunawa cikin gaggawa domin samar da hanyar da za a miƙa mulki ke gwamnatin farar hula. Tun farko dai shugabannin masu zanga-zanga sun ce kiran zaman tattaunawa da majalisar soji ta yi ba na gaskiya ba ne, biyo bayan afkawar da jami'an tsaro suka yi wa wasu masu zanga-zanga a Khartoum cikin wannan makon, lamarin da shaidun ganye da ido suka zargi jami'an tsaron RSF. Likitocin da ke tare da masu zanga-zangar sun ce adadin mutanen da aka kashe ya kai 118. Sai dai kuma ma'aikatar lafiya ta Sudan ta fitar da sanarwar da ke cewa waɗanda suka mutu ba su wuce 46 ba. Jiya Talata shugaban kasar Amurka Donald Trump ya daga wata takarda a fadar White House yana mai cewa sabuwar jijiya ce da kasar Mexico sai dai ita kanta Mexico bata san abin da yake magana akai ba. Trump ya faɗa mana ma labarai cewa zai bar kasar Mexico ta sanar da kanta lokacin da ya kamata. Da aka tambaye shi ko Mexico ta amince za ta rike bakin hauren da suke neman mafaka a Amurka, Trump ya ce ba zan ce I ko a bakan wannan batu. Amma ranar Litinin ministan harkokin wajen Mexico Marcelo Ebrard ya faɗa ya daga wata takarda a hannunsa inda ya nuna sharuɗin yarjejeniya ciki har da batun Mexico za ta aika da dakaranta 6,000 zuwa bakin iyakarta da kasar Guatemala domin dakile kurarar bakin hauren da ke fitowa da kasashen tsakiyar nahiyar Amurka da zuma zuwa kasar Amurka. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan majalisar wakilan Amurka sun kada ƙuri'ar amincewa da shigar da ƙarin babban Attorney General na Amurka William Barr da kuma tsohon lauyan fadar White House Dan McGahn kan kin amsa goren gayyatar da majalisar ta yi musu dake alaka da binciken kan shishigin da ƙasar Rasha ta yi a zaben Amurka. Yan majalisun suna son a basu bayani daga rahoton da mai bincike na musamman Robert Mueller ya yi kan ko shugaban kasa Donald Trump ya yi wa shari'a karan tsaye ta hanyar yin katsalandan a binciken da ake yi. Shi kuma McGahn suna son ya gurfana domin ba da bahasi kan abin da ya faru a cikin fadar White House. Amincewa da shigar da ƙaran ba zai baiwa shugabannin 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai damar ɗaukar mataki na gaba idan sun zaɓi yin hakan nan gaba. Ranar Litinin majalisar wakilai ta cimma yarjejeniya da ma'aikatar shari'a ta Amurka da cewa za ta miƙa musu muhimman bayanan binciken Mueller tattara. Daga ƙarshe adadin bakin haure 'yan ƙasashen Afirka da hukumar kula da shige da fice ta Amurka ta kama sun ƙaru a shekarar ta gabata. An kama mutane ƙasa 100 amma 'yan makonnin da suka gabata yawan mutanen da aka kama sun haura 600. Tawagar bakin haure 'yan Afirka wani bangare ne na mutanen da ake kamawa waɗanda ba 'yan ƙasashen Mexico da Amurka ta tsakiya ba ne da ke tsallakowa zuwa cikin Amurka ta ɓarauniyar hanya ba tare da izini ba. Duk da cewa mafi yawan bakin hauren da ake kamawa suna shigowa ne daga ƙasashen El Salvador da Guatemala da kuma Honduras, sauran waɗanda suke fitowa daga wasu ƙasashe na daban ya haura kashi 4 cikin 100 na jumlar mutane 300,961 da aka kama a shekarar 2017. A wannan shekarar da muke ciki ta 2019 mutane 593,507 aka cafke kuma mafi yawansu sun fito daga ƙasashen Angola da kamar Jamhuriyar Congo da Niger da Najeriya da kuma Somalia.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yau take sabuwar ranar demokradiya a Najeriya, wato ranar da za a yi bukukuwan rantsar da shugaba Muhammadu Buhari a wa'adinsa na biyu bayan da aka rantsar da shi a ranar 29 ga watan Mayu da ya gabata. Shugabannin kasashen duniya da dama ne za su halarci bikin na yau. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani a wannan nazari da ya mana.
A karo na biyu dai da shugaban ya karɓi rantsuwa a matsayin shugaban ƙasa ya yi bayani dalla-dalla akan irin alƙalar da gwamnatinsa za ta ɗauka, kamar dai yadda ya faɗa a lokacin da yake jawabi a lokacin da ake taron ƙasa da ƙasa na yaƙi da cin hanci da rashawa a Abuja, wanda hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ta shirya tare da fadar gwamnati domin bukukuwan wannan rana ta 12 ga watan Yuni, ranar da ita ce ranar demokradiya kuma ranar da za a kaddamar da wa'adi na biyu na shugaba Muhammadu Buhari, inda yake cewa a lokacin kamfe na neman wa'adi na biyu na fito fili na bayyana cewar alƙiblar wa'adi na biyu kamar na farko ne, wato samar da tsaro da farfaɗuwa da tattalin arziki da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa, in ji shugaba Muhammadu Buhari. Wannan bayani dai shi ne ɗan ƙara nuna haske irin alƙibla da kuma bayanan da gwamnatin Muhammadu Buhari za ta yi a yau, inda zai fayyace dalla-dalla, canje-canje ko garan bawul ɗin da waɗannan fononin za su samu domin tabbatar da ingantuwar yaƙi da canje rashawa da kuma matsalar tsaro, matsalar da al'umma da dama suke ganin cewa tana ci gaba da taɓarɓarewa duk da kuwa dubban miliyoyin naira da kuɗaɗe na ƙasar waje da gwamnatin take ta kashewa wurin samar da tsaro a Najeriya. rashin garan bawul ga shugabannin tsaro da kuma wasu bangarori na yaki da cin hanci da rashawa. Ana gani yana ci gaba da kawo matsala a burin shugaban Muhammadu Buhari na kawo sauyi a cikin Najeriya, wanda da dama ana gani idan ba wannan canji aka dora a wannan bangaren ba, to ƴan ƙasa da dama za su ci gaba da yin fargaba cewa gwamnatin dai za ta ci gaba da fuskantar wani kalubale dangane da matsalolin tsaro da kuma na yaki da cin hanci da rashawa. Wannan buki da za a yi a yau a Abuja yana da muhimmancin gaske ga gwamnatin, domin shine lokacin da gwamnatin za ta kaddamar da ranar 12 ga watan Yuni a matsayin ranar demokradiya a Najeriya. Fanfan rana ce da ake sa ran shugaba Muhammadu Buhari zai yi bayanai dalla-dalla dangane da manufofin gwamnatinsa, ganin cewa ranar da aka rantsa da shi a wa'adi na biyu shugaban shiru yayi kamar malam ya ci shiruwa. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaishe ka Umar Faruk Musa. Wasu kusoshin jam'iyyar adawa ta PDP dai na ci gaba da nuna adawarsu ga sauya ranar Mayu, wato sauya ranar demokradiya a Najeriya daga ranar 29 ga watan Mayu zuwa 12 ga watan wato Yuni. A tattaunawar da wakilinmu a Kano ya yi, wato Mahmud Ibrahim Kwari da tsohon gwamnan Jigawa Sule Lamido, ko shakka babu ya ce wannan magana wannan ko kuma wannan matakin da aka dauka bai dace ba, inda yake cewa
mutan sa da hankali kare da hankalinsu. Wani sai da junta nan dai soja ne, iso junta
ya sauke ba
junta wanda yake mulkin nan ba su junta soja ne shine Abacha Buhari sama tsayin danjuma har kama Abiola Buhari na kallo, har Abiola ya mutu Buhari na kallo, har zaben da yake zaben da ya fara shiga takara a campaign nasu da ya fara da shugaban mulkin farko lar bai ta magana Abiola ba a zaben da shi na farko to sirri. Hatta wanda ya ci din 2015 bai taɓa magana da juntowa a zagayar tuwa da ƙarfi ba, cewa ni a matsayin na Buhari na shiga siyasa yanzu na yi la'akari cewa an yi zalunci a juntowa. So daga in na zama shugaban ƙasar Najeriya zan yi kaza 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 bai faɗa ba, saboda haka shi abu in da gaskiya za ka gane cewa za ka ce ga matsayina ga ra'ayina a kan abu bai tofa da ba.
Amma rikin ne baka ganin a matsayinka na wanda ka taka rawar gani a lokacin ma kana cikin shugabancin ƙasa na jam'iyyar da aka zaɓi Abiola din nan, kuma kai tsaye za a ce ko ka tantance shi Abiola din nan a sassan ƙasar nan, baka ganin duk da cewa shi shugaba Buhari bai taka wata rawa ba a wancan lokaci, ba abin yabawa bane ya gano cewa kun yi abin bacinta kuma gwamnati ta yi ba muku a yanzu?
Wato ina da magana kasa daban da fara kasa ko magani ko gyara shi ko inganta shi aka kalle iya abin ya faru suwaye suka yi suna neme su ai magana kan ya zagira abin nan balle kuma karma abin ba wai ne yanzu cin mutunci ba ba kuma ne gwasa lewa ba duk masu magana jintuwa a yanzu dukkanin su duk Najeriya baki da kafa suna ina a June 11 hatta a shaini fere ungiyar ba kai ka san ba wani suke a duniya irin Abiola, saboda abin da ya yi musu lokacin mulkin MPN ya gebe da da Awolo ya haɗa kai da mutanen Arewa ya yi MPN da duk ban bayyana babu wanda ya juntuwa. Sannan mulkin FCC a yanzu daga bulletin babu Buhari ba ne wani gudunmuwa juntuwa, domin bulletin ya ce suka ba da gudunmuwa a kan juntuwa domin lokacin shi ne mutum baban gida, sannan mahaifiyarsa Haji Haji Magaji kirshi ta ba da gudunmuwa juntuwa gida akan a samu kanmu Yarbawa aka ce an san koyan ba aka yi kashi juntuwa, saboda Buhari yana tare da Abacha wannan ibu ya san mahaifiyarsa a wajen babin gida, duk wani da yake magana a yanzu babu wanda yake na cikin tsarin juntuwa babu su a duk APC gamu wanda sun yi aka juntuwa babu.
Amma ga baba ga nakin gibe can wannan shine yayi takar mataimakin shugaban kasa yana tare su
baba ga nakin gibe yana karbo ne karkamanta da aka zo aka yi primary na farko primary da aka yi farko tsakanin Olufalaye da ainihin General Yar'Adua baba ga shi ba da gudunmuwa aka rushe wannan taban da aka yi aka soke Yar'Adua aka soke Falaye domin yayi takara ana nan Abiola shigo yayi takara da Abiola Abiola ya kada shi sannan ya roke shi ya zo mataimakin sa da Abacha ya zo dan uwansa babare ya kira shi ya dai bi Abacha ya masa minister, saboda haka mai hukunci shine mataimakin gwamnatin ƙasar Najeriya ezo shi da mai salutin Abiola ina tsare.
Wai za a iya cewa wannan bayanin da Sulalami da yake yi kana ganin cewa sigar da aka bi wajen karrama wannan rana ba ita kamata abu ba, ko kuma a kwata-kwata bai kamata ma a ce an karrama ta bane?
To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin ci gaban wannan hirar da Mahmud Kwari ya yi da Sulalami da tsohon gwamnan jihar Jigawa. yayin da Najeriya ke bukin ranar demokradiya uwar gidan shugaban kasa Aisha Buhari tana jagorantar matan shugabannin kasashen Afirka a yola fadarar gwamnatin jihar Adamawa inda suke duban batutuwan ci gaba harkokin mata ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto
da take jawabi a madadin sauran matan shugabannin Afirka biyar da suka zo domin ta Najeriya da kuma ƴan Najeriya murnar ranar demokradiya ta juntuwa uwar gidan shugaban kasar Ghana Madara Beka Akufo-Addo tace matayen shugabannin kasashen Afirka kan taka rawa ta fannin ci gaba duk da cewa ba su da wani kasafin kuɗi da akan ba su wanda don haka ta yaba Aisha Buhari bisa wasu ayyuka da ta kirkira domin ci gaba al'umma tun farko a jawabinta wajen shugaban Najeriya Aisha Buhari tace gidauniyarta ta fice a Ashwat za ta ci gaba da hada kai da sauran cibiyoyi domin tallafa al'umma musamman ma masu karamin karfi koya wannan sabon shiri yake a yanzu Dr. Nasir Muhammad Ladan da ke ma zama shugaban hukumar ta India a Najeriya ya ko bai na mandufar wannan shiri da aka kaddamar a Yola
wanda za mu yi mutum 2000 ne akwai matan da za mu ba kuɗi da hannu ƙasa naira 10,000 wadanda in ka duba mayyawa kasuwancin su jarin su bai wuce 3,000 ba 5,000 kuma bai sai da soko ko kunun zaki ko mai suya kosai haka
2,000 a Adamawa ko kuma duk Najeriya
a 2,000 a Adamawa
to kuma sauran Najeriya kuma ya shirye yake
ko ina in ka duba shekarun je ne dawo daga Arbungo Emirates mun ba mutum 750 mace 500 mun ba su tallafi na 10,000 mutum 250 sune muka koya mu aiki na cosmetology mun ba kowace kwali da kayan aiki wanda kwalin nan da kayan aiki in za ta yi amfani da shi tana samun 40,000 ga kowane bayan 5,500 da muka basu matasa kuma guda 100 muka basu sabbin inji muka na yin dashi
su ma wasu da suka ci gajiyar shirin sun ko bai na farin cikin su ne ma da cewa
my name is Victoria Chia I'm really grateful to God Almighty for using our mother
Sunana Victoria Ajia ina farin ciki da Allah ya amfani da gurmu wajen samar mana da wannan dama da mun koyi sana'a da kuma dogaro da kai
a gaskiya mun yi farin ciki gabaki ɗaya duk wata mace da ka gani anan tana murna tana farin ciki uwar mu a kullum tana goyon bayan mu akan mu fito mu yi sana'a
yanzu ke wani sana'a zaki
yanzu haka ni da ina sai da zannuwa yanzu haka ta kara min jari na nayi farin ciki zan kara habbaka shin kai shiga karin takalma kaga ta kara min karfin gwiwa mata kuma dan Allah su je kar su kashe kuɗin nan a banza
kuma da menene dai fatan ta ga shine Allah sa irin wannan shiri ke dorewa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
kuma da Allah a gaida Ibrahim Abdulaziz a shirabu na hantsi za ku ji rahoto akan wani matashi dan shekaru 32 da ya nasarar zama kakakin majalisar dokokin jihar Oyo sai a biyo mu domin jin wannan rahoto sai dai kada sha'afa waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe 1 ne da minti 18 zuwa 19 wato na dare sai a saurari wannan shiri da ke zuwa
Demokradiya a yau Jama'a barkanmu da sake saduwa a wani sabon shiri An yi zaben shugabanni a majalisar dokokin Najeriya Jam'iyyar APC ce ta samu gallaba Menene dokar majalisa ta ce ne a game da yadda za a yi zabe ku biyo ni Ni ce Madina Dauda Jiya 11 ga watan Yuni ne aka yi ta kare a majalisar dokokin Najeriya domin an zabi shugabanni waɗanda aka zaba kuma sune waɗanda za a iya cewa shafaffu da mai domin sune ƴaƴan lelan jam'iyya mai mulki da kuma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari dan lelan farko shine Sanata Ahmad Ibrahim Lawan daga jihar Yobe kuma shine ɗan majalisar da yafi daɗewa domin tun 1999 ne yake majalisar har ya zuwa yanzu mutum na biyu shine mataimakinsa Oviyo Omo Agege, ɗan jam'iyyar APC daga jihar Delta, wanda aka yi ta kai ruwa rana akan batun tsayar da shi da jam'iyyar ta yi ganin cewa shiyar kudu maso kudu inda ya fito ba a zabi shugaba Muhammadu Buhari ba kuma ba sa yin APC amma shi Omo Agege ya ci zabe a tutar APC ne Senator Kabiru Ibrahim Gaya ya yaki batun tsayar da dan kudu maso kudu inda yace rashin adalci ne idan ba a ba wa shiyar Arewa maso yamma mukamin ba a majalisar wakilai ma wani dan lelen ne ya gaje kujerar kakakin shine Fami Bajabiya Mila daga jihar Lagos wato kudu maso yamma anan ma Muhammad Umar Bago daga jihar Neja ya kalubalanci zaben sa da uwar jam'iyya ta yi sabanin shi kanshi da ya fito daga shiyar Arewa maso tsakiya saboda ai mataimakin shugaban kasa daga kudu maso yamma yake sannan kuma ƙuri'un da ƴan kudu maso yamma suka kawo a zaben da ya gabata bai taka kare ya karya ba duk wannan ƙorafe-ƙorafe ba su yi tasiri ba jami'in kula da walwalar jama'a a jam'iyyar APC Ibrahim Masari ya bada bayani
kamar yadda kika sani Najeriya an kasa ta kashi 6 kuma wannan tambayar da kika yi nagode ma Allah kin ƙara tabbatar da jam'iyyar APC cewa mai adalci ce kuma jam'iyyar APC tana so kowanne bangare na Najeriya ta tafi da shi wannan shine ainihin dalilin da yasa muka kasa mukaman nan kashi 6 shugaban majalisar dattawa mataimakin shugaban majalisar dattawa shugaban masu rinjaye mataimakin shugaban masu rinjaye shugaban masu tsawatawa mataimakin shugaban masu tsawatawa dan haka zai zama da rishin adalci da kamar jam'iyyar APC ta hana wani bangare samun mukami to da shine ma ya zama abun magana da shine zaki yi wannan tambaya din amma yanzu kamata yi kitaba ma jam'iyyar APC kuma a ƙara tabbatar ma da duniya cewa jam'iyyar APC jam'iyya ce mai karanci jam'iyya ce mai adalci a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar tarayyar Najeriya wanda yake shine leader na party gaba daya a ƙarƙashin jagorancin mai girma shugaban jam'iyyar APC da kuma ainihin national leader din mu Bola Ahmed Tinubu wato kullun ala kullu halin suna so su tabbatar da cewa kowanne yanki an yi mashi adalci shi yasa aka yi wannan abin da aka yi aka ba wato Omo Agege mataimakin shugaban majalisar dattawa
Kiris ya rage a yi rikici a lokacin zaben shugabannin majalisa domin kwatsam sai wani labari ya taho cewa wata kotun tarayya ta aika wa a kawun majalisa da umarnin cewa a gudanar da zabukan shugabannin a bayyane maimakon a asirce kamar yadda aka saba amma a kawun majalisa ya ce shi bai ga wani umarnin kotu ba Sanata Barau Jibrin shine ya shigar da ƙara kotu anan ya yi bayanin abin da yasa ya dauki wannan matakin
abin da ya faru shine a shekara 2015 an canza dokar majalisa ba bisa ka'ida ba wato an yi abin da ake cewa an soka wani abu wanda bai dace ba tunda zabe a majalisa kamar da kowa sani a fili ake yin sa ba a zabe a bisa tsarin sirri saboda dole ne mutanen ka san inda ka tsaya kuma ma kafin kai zaben sai ka lura da irin abin da mutanen suke so wani zuwa ya kace tsabe su saboda haka ba taba yin zabe na sirri ba a duniya kike sani duk duniya ba a yi to sai aka zo aka samu saka soka wani abu suka canza tsarin wato littafin gudanar da wato wanda suke kushe da dokar majalisa suka sa abin da ba shi bane kuma wanda ya nuna kanci a zaben sirri to shi sa muka je kotu mu kotu ce a dakatar kada a yi to amma Allah da ikonsa da aka ba wato mai kasan maci sai kuma shi babban aka kawo majalisa yake cewa ba bashi wannan sammacin ba mu ba wai dan zabi bane ba ma ANG muna son ai zaben kuma ya zamana komai ma dinga sa a fili kuma muna son ya zamana samu demokradiyyar ta samu gidan zama kuma ba ai mata wani abu wanda zai kawo mata illa ba
shi ma Senator Muhammad Allin Dume yana cikin waɗanda suka so ai zabukan shugabannin a asirce amma kuma hakan bai samu ba anan Senator Andume ya yi ƙarin haske akan dalilan da suka sa ya ki bin umarnin jam'iyya wajen goyon bayan waɗanda jam'iyya ta zaba
ina fata jama'a sun gane akan cewa jajircewa na din demokradiya in dai ba zabe babu demokradiya ya zama mulkin kama karya kenan to amma idan akwai zabe to shine akwai demokradiya bambancin gwamnatin demokradiya da gwamnatin kama karya shine zabe idan an ce Ahmed Lawan shi zai zama shugaban majalisar dattawa kamar yadda aka ce ni kuma nace ai ni ma ina da dama in yi in ce dole a bari mu yi zabe kuma aka bari a yi zabe kuma an yi zabe din yadda ya kamata to dukkan da Allah hukuncin da Allah ya yi idan baka karɓa ka zama kaman ba kai ba musulmi bane ko kuma wani kafiri to ni na yau dama abinda nake jira a wajen Allah subhanahu wataala ya bayyana mun ta wajen wato members dinmu yau aka yi zabe an kirga zabe Ahmed Lawan ya ce to haka Allah ya so kuma Allah ya sa ya zama mana alheri haka din shine kawai ba wani abu ba sai ne yanzu da koma gida dan gida ta yi yawo ina campaign duk yadda na iya saura abin nan naje yau zan samu bacci lafiya haka kuma kowa ya sani na ai lokacin na da mai mataimakin majalisar dattawa wancan ma was more painful don ai mun magudi ko kuma ai mun zagon kasa da yake cewa amma duk da haka na rungumi kadara don haka Allah ya so inda Allah bai so ba zai yi ba
tsohon ministan sufurin jiragen sama Hadi Sirika ya halarci zakukan da aka yi a majalisar kuma anan ya bayyana jin dadin sa
to mun ji dadi kwarai da gaskiya alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kaddara cewa an zabi mutumin da dama shine alƙiblar ƴaƴan jam'iyya da jam'iyyar kuma musamman uwa uba da shugabanninmu da iyayen ita jam'iyyar kanta suka karkata akai kuma mutum ne wanda yake sanin makamin aiki don tun 1999 yake majalisa mun yi majalisa tarayya tare da shi mutum ne haziki kuma mutum ne mai ilimin gasken gaske don yayi digiri har yayi digiri sannan ga sanin makamin aiki kuma babu loko ko lungu ko wani kwaloko inda za a shiga ai mai walawala ta siyasa a wannan gidan saboda haka mutum ne wanda yake gogagge mai kaunar al'umma mai kaunar jami'a mai kaunar kuma shugabanmu shugaban kasa Muhammadu Buhari saboda haka mu wannan abin farin ciki ne yau kuma mutum ne wanda zai iya aikin dan awalin magana shine a nemo wanda zai iya aikin to wannan ya tabbata mutum ne wanda zai iya aikin sosai domin amfanin al'umma da cigaban kasa
kana kusa da shugaba Muhammadu Buhari akwai labarin da ke yaduwa cewa sai da aka ba kowanne sanata kuɗi wuri na gogan wuri miliyan 25 sannan aka yi wannan zabe da kuke murna ciki
baba hajiya ba su mutane bane suke cewa ana zamanin Buhari ya mutane ba su samu kuɗi na za su samu kuɗin miliyan 25 da za a ba ƴan majalisa 469 a wannan ke bakin sai shaci fadin mutane ne kawai da zuki ta malli amma wannan babu ƙarshen gaskiya a cikin shi kuma da za a haka da can ba ba da zamanin bukwar saraki lokacin da ake bukatar aida mun bayar mun karba amma sai muka bari demokradiya ta yi halinta aka zo wani zubin kuma al'umma suka dandana kudarsu yi no sannan kan mage waye kuma bi ta garana sannan aka zo aka yi abin da aka yi yau kuma kin ga an yi shi ne a labasiratan yau kowa ya zabi abin da yake ganin shine ya yi wa al'umma da kasa amfani
a yanzu dai majalisar dokokin kasar tana da shugaban majalisar dattawa da mataimakin sa kazalika akwai kakakin majalisar wakilai da mataimakin sa nan gaba kadan za a nada sauran mukaman irin su shugabannin masu rinjaye da marasa rinjaye kuma masu tsawatarwa da sauransu anan shirin ya kawo jiki sunana Madina Dauda mu huta lafiya
kuma da lagaida Madina Dauda yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da takaitattun labaran duniya
to a takaice ma'aikatar lafiya ta kasar Uganda ta tabbatar da cewa wani yaro dan shekaru 5 da haihuwa ya kamu da cutar Ebola lamarin da ke nuna karan farko cutar ta yadu zuwa wata kasa yaduwar da ake gani a matsayin mafi girma ta biyu a tarihi yaron dan asalin Congo ya isa kasar Uganda ranar Lahadi shi da iyalansa kuma an kebe shi a asibitin Kasese birnin da ke kan iyaka da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Shugabannin ƴan adawa a Sudan sun amince da kawo ƙarshen yiwa gwamnatin bore da yajin aiki su kuma kuma kan teburin tattaunawa da majalisar soji da ke mulki domin samar da kuma tun miƙa mulki ga gwamnatin farar hula. Ita kuma majalisar soji ta amince ta sako dukkan fursunonin siyasar da ta kama a cewar jakarannin musamman da ƙasar Habasha Muhammad Dure lokacin da yake magana da manema labarai a jiya Talata. To jiya Talata shugaban kasar Amurka Donald Trump ya daga wata takarda a farar White House yana mai cewa sabuwar yarjejeniya ce da kasar Mexico sai ita kanta Mexico ba ta san abin da yake magana akai ba. Trump ya faɗa manema labarai cewa zai bar kasar Mexico ta sanar da kanta lokacin da ya kamata da aka tambaye shi ko Mexico ta amince da rike bakin hauren da suke neman mafaka a Amurka. Trump ya ce ba zai iya amsa wannan tambaya ba.
Duka kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin mu sai canza hantsi za mu zo muku da sauran shirye-shiryen mu yanzu a madadin shi Sarfilu Hashim Goma da ya taimaka muka gabatar da shirin da kuma Malam CD da ya shirya bani ya ba mu umarni da kuma injiniyan mu na wannan safiya John Ellison Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington DC muke ta Najeriya barka da ranar demokradiya sai da hantsi za ku sake jin mu assalamu alaikum
Afrique, le monde aujourd'hui.